yace sa in daidai to kaga wannan da safi ayi kafa uku da yamma ayi kafa uku shikenan ba ƙari ba rage sannan na abinda ke cikin nan muke karanta Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي تقاوانا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة يا الله إنا روحك لا فيا الدنيا والآخرة لا فيا da zaman lafiya shine ma'ana al'afiya lafiya a duniya da lahira kana roƙon Allah sana Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya ya Allah ina sake roƙonka al'afwa yafewa wal afiya da kuma samun lafiya Allah ka yafe mu kuma Allah ka bani lafiya fi dini game da addini na wa duniyaya da kuma duniya ta waye yake son addinin shi gyaru ga addu'a waye yake son duniyar shi ta gyaru ga addu'a wa ahli da iyali na wa mali da dukiyata wane ne yake da matsala game da gidan shi ƴaƴa ko mata wa yake da matsala dangane da dukiyar shi ga addu'a daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma stur awrati Allah ka rufa mana asiri ka rufa mana al'aurat kada a ga tsiraici na wannan daga harshen manzon Allah ne da tafi dishe wannan duniya baki daya wannan addu'a ta fi dishe wannan duniya balle addu'a da ta fito daga bakin su gashi nan kana neman rufin asiri daga Allah kuma da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa amir rawati ya Allah duk abin da nake tsoro ka amintar da ni fargaba da nake ta kaza damuna ta kusa ban rufe daki na ba ya Allah nefa za su zo ban biya kudin bil ba ya Allah watafar za su zo ban biya ba ya Allah kudin makarantar yara ya Allah kudin haya ya Allah zan yi tafiya ina tsoron banda kudin mota ya Allah ina tsoron hanyar nan yaya duk abin da kake roko kake tsoro kaga kana roƙon Allah ya amintar da kai ina fatar mun gane Allahumma ihfazni min bayni yadayya Allah ka tsare ni ta gabana ka kiyaye ni ta gabana yanzu dan Allah jama'a mutun ya taso daga Sokoto zai tafi Fatakon ko daga birnin Kebbi ko zaka taho daga Katsina ko zaka taho daga Daura ko zaka taho daga Fatakon ko zaka taho daga Lagos kai sallar asuba kafin rana ta bullo ka tsaya kai waɗannan zikirorin kai da kanka ba za ka ji zuciyarka ta nasu ba ji ba abin da kake cewa Allah ka tsare ni ta gaba na duk abin da zai zo min ta gaba Allah ka tsare ni wa min khalfi Allah ka tsare ni daga duk abin da zai zo ta baya na wa an yamini Allah duk abin da zai taso ta dama da ni ka tsare shi wa an shimali Allah duk abin da zai taso ta hagu na ka tsare shi wa min fawqi Allah duk abin da zai zo min ta sama ka tare shi wa a'udhu bi'azamatika ya Allah ina roƙonka da girmanka an umtala min tahti Allah ka tsare ni daga akibar da ni ta ƙasa girgizar ƙasa bala'i tintibe faduwar mota hadarin jirgin sama duk waɗannan abubuwan ba komai ya shigo ciki jama'a addu'ar manzon Allah ke dishe wannan duniya bas taba haduwa sun yi addu'ar da ta kai power wannan saboda haka kowane shehi a aje mishi a ce ba a da bukata ya jama'a da a ce manzon Allah akwai wani abu da bai taba faɗe a addu'a sai a ce to shehu wani kawo taka a cika amma duk abin da kake roƙo a duniya da lahira akwai a cikin harshen manzon Allah don me za ka ka ɗauki na wani ko da na wani ya halatta yaushe za ka bar don bai yiwuwa ka haɗa za ka ga duk shehun nan da ke raba zikirori ba sa raba na manzon Allah ko kwa ɗaya saboda zalunci ka karanta dala'ilu gaba ɗayan dala'ilu babu abin da ya zo daga manzon Allah kakam duk abin da ya zo daga manzon Allah sai an gurɓata shi ta hanyar a ƙara shi ko a nakasa shi ko kuma a kawo wani abu wanda ba shi da asali wannan zalunci ne kuma wannan shirka ce a cikin ittiba'i manzon Allah ya zo da nashi kuma an zo da na wani wannan shirka ce maguzanci ne wannan kafirci ne a cikin biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ji tsoron Allah ranar alkiyama kakka shiga cikin waɗanda za su ciza yatsa suna ya laita ni takhattu ma'ar rasuli sabila kana kaito na shiga uku na lalace na hada wata hanya tare da hanyar manzon Allah ka bari dukkan watsar musu ba sai ka zage su ba ba sai ka kafirta su ba ba sai ka ce yan bid'a ba nan ce ka ce a a shehi yanzu mun samu na manzon Allah Allah ya amfana na manzon Allah ya isa na fatar mun gane Abu Dauda ya rawaito wannan alam ba hadisi na ainihin wato 574 sannan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn ya hayyu ya qayyum ya allah rayayyan sarki ya allah tsayayye da kanshi bi rahmatika astaghif da rahamaka nake neman agaji aslih li sha'ni kullah allah ka gyara mini sha'ani na dubba ke daya to jama'a me ya rage ne ko sha'aninka gaba ɗayan kai dan makaranta ne in neman aure kake idan takara ka tsaya idan dan kasuwa ne kai in ma'aikacin gwamnati ne kai duk abin da kake bukata kana cewa sha'aninka al'amarinka Allah ya gyara shi gaba da sannan sai ka ce wala takilni ila nafsi tarafata ayn ya Allah koda da kiftawa ido kakka tun kudani ka banni da kaina ko yaushe koda kiftawa ido Allah ka zan kana rike da ni ina fatar mun gane wannan na manzon Allah kenan jama'a sallallahu alaihi wasallam sunan an-nasa'i al-kubra ka duba sunan an-nasa'i al-kubra lamba hadisi na 10330 sai kuma subhanallahi wa bihamdihi 100 marra ka zauna kai subhanallahi wa bihamdihi har kafa 100 tsarki da godiya sun tabbata ga Allah har guda 100 wannan kuma daga harshen manzon Allah ne al-imam muslim ya rawaito lamba hadisi na 2692 sai allahumma inni as'aluka ilman nafi'a kaji ɗan makaranta su kuma da suka shigo don kada su ce to ai manzo Allah bai ba su nasu ba za su tafi wurin Sheikh Wani gashi ga na manzo Allah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani wa amalan mutaqabbala Allah ka hore mini aikin da zaka karba ba aikin da zan tayi baka karba ba wa rizqan tayyiban da arziki na halal sabahan wannan sabahan kaga malam sai sauye kaini saboda haka yazo hadisi wannan da safa kadai ake yi kuma da safan kaga ba ai kaini ba na'am ba a ce kafa kaza ba don haka in kafa ɗaya kai in gurgurdan abin da kaso ba ai kaini ba don haka kai ma kanka kaini al-imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na 6 shafi na 294 a cikin kitabul muslim sai kuma zikiri na karshe daga cikin jerengen zikirorin wannan littafi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kaji wannan kuma thalatha marratin sabahan subhanallahi wa bihamdihi tsarki da godiya sun tabbata ga Allah anan sai ka ce adada khalqihi yawan halittun Allah waye ya san yawan halittun Allah ma alam junuda rabbika illa huwa tawagar ubangiji gaba wannan Allah yace da dukkan bishiyoyin duniya akwai kalima inda zamu zo ko zamu zo munasaba akan wannan sai kuma warida a nafsihi sannan kana cewa subhanallahi wa bihamdihi adadin yardar da Allah yake da ita ga kanshi bayan Allah nawa Allah yarda da su yarda Allah adadin ta to adadin haka kake tasbihi sannan wazinata arshi da kuma nauyin al'arshin Allah al'arshin da Allah ya daidaitu a kanta kana tasbihi tasbihin da za a yi ta auna shi har sai ya kai nauyin ton nawa take da shi wannan al'arshin haka kake tasbihi ya kai wannan nauyin umida da kalimatihi da kuma adadi ko kuma yawan kalmomin Allah yawan kalmomin Allah Allah ya ce da a ce duk bishiyoyin duniyar nan za a juye su zama alkaluma duk koguna da tekunan duniya su zama tawada ai ta rubuta kalmomin Allah ba za su kare ba har sai tawada ta kare kuma waɗannan ainihin alƙaluma sun karairaye to kana tasbihi adadin wannan wannan tasbihin ya wuce malala gashin tinkiya da yara suke cewa ya wuce haka dan gashin tinkiya an ga dama za a kirga shi wannan tasbihin baya kirguwa ina fatar mun gane salasa marratin sabahan su uku ake da safe to munasaba akan wannan na karshe din nan al-imam abu dauda ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama zai fita sallar asuba sai bar wata matar shi tana zaune tana yin tasbihi da ya barta tana ainihin yin tasbihi wannan mata sunanta Juwairiya ku kiyaye Abu Dauda kuma ya waito hadisi annabi ya dawo sallar asuba sai ya same ta har ta yi sallar asuba kuma ta zauna tana ci gaba da tasbihi annabi ya ce har yanzu baki gushe ba kina nan zaune ta ce muna nan muna ta fama wato tana nan tana ta yin tasbihi sai ya ce kin ga na faɗi wata kalma kwaya daya idan da za a auna ta da taki sai ta janye taki gaba daya sai ta ce wata kalma ce sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati wannan kalma kwaya daya ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ta janye ta matan nan tashi da ta yi tun kafin sallar asuba har bayan sallar asuba take ta zikiri ba ji ba gani ko matar manzon Allah ce kaga ummul mu'minina ce kaga ahlul bait ce kaga darajar sahabbai kaga tana cikin qurunul mufaddala ta wuce duk wani shehi daraja gaba daya a duniya matar manzon Allah ce amma ka duba manzon Allah yace duk wannan gogwarmaya da ta yi ta faman yi wannan jumla daya nashi ya janye nata ko kun fahimta to wannan shine asalin wannan hadisin shi yasa na kawo shi sai aka zo aka samu wata riwaya ta wannan hadisi wanda bata inganta ba na farko aka ce wai Tirmidhi ya ruwaito ta na biyu aka ce sunan matar Safiya na uku aka ce annabi ya fita ya batta da kallon dabino ne a gaba tana tasbihi da ya dawo sai ya same ta tane sai ya fada mata da wannan hadisin sai wasu suka yi hujja akan to annabi ya ga ana tasbihi da kallon dabino ya kyale saboda haka ya sun kallon dabino shine tarbi wannan kuskure shaukani ya fada cikin wannan kuskure a cikin littafin shi guda biyu tufatu zakirina shaukani yana da littafi wanda ya akan zikiri ya tabbatar da wannan magana ba ta da asali a cikin littafin shi ne al-awtar ma haka wannan magana da yawa mun ji wasu suna hujja da ita akan cewa tun daga annabi ya ga wannan mata tana tasbihi da kallon dabino ya kyale ta to yanzu ma sai a kyala mutun yana yi da ainihin tarbi kenan to kun ji riwaya bata inganta ba sunan wannan mata Juwairiya hadisin da bai inganta ba ko ya kira ta Safiya Abu Dauda ya ruwaito hadisin ita ko wannan hadisin Tirmidhi ya ruwaito a cikin riwaya Abu Dauda sahihiya daga Juwairiya ba a faɗi kallon dabino ba a cikin riwaya munkara daga Tirmidhi aka ce Safiya aka faɗi kallon dabino sannan aka faɗi abubuwa saboda haka asalin abu kun ji wannan addu'a garin ya waye kai wannan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi ina fata an gane wa midada kalimati in kai wannan kafa uku da safi ta ishe ka gashi al-imam muslim ya ruwaito ta a lamba hadisi na 2726 ina fatan kowanne da ke da wata nuska da an karanta ko to jama'a ku ji na to kun ji to shikenan khalas insha Allah jama'ar musulmi waɗannan su ne abubuwan da malam Samiru ya faɗi wannan kalmar kar ku manta da ya ce anna sada alqalbi bi amraini tsatsar zuciya abubuwa biyu ke jawo ta alghaflatu wadhamm sannan wajila'ahu bi shay'aini zuciya kuma tana haske ne da al-istighfar wa dhikr dan haka jama'a kun ji wannan kamar yadda na faɗi wannan matashiya ce kawai nake mana idan har ka gane wannan matashiya to sai ka san cewa akwai littafai da malamai suka rubuta da yawa dangane da zikiri mun faɗi da yawa daga ciki akwai littafin amalul yawm wal layla na al-imam an-nasa'i ina fatar mun gane daga cikin littafan zikiri akwai littafin al-imam an-nawawi mai suna al-azkar daga ciki akwai kitabud du'a na al-imam at-tabari ina fatar an gane tabarani daga ciki akwai hisnul muslim tare da cewa akwai ɗan hadisi kaɗan waɗanda ba su inganta ba a ciki amma ka sani da cewa waɗannan littattafai su ne suka tattaro da makamantansu zikirorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda muke cewa jama'a wannan takarda ko da ta ƙare kai ɗin nan za ka iya zuwa kai photo start ka raba wa mutane da dama ka samu kasar ɗin ka je ka raba wa mutane da dama su ma su albarkatu da samun zikiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani zikiri da aka kawo nan sai ka ji in aya ce ta Qur'ani an faɗa idan hadisi ne an fada me ya rage sai aiki sannan karka zauna ba zikiri kaga wannan da safe da yamma in kai shikenan ka huta daga duk wata hayaniya to kasantuwar muna da dan sauran lokuta waɗanda ainihin basu wuce kaman minti 30 ba nake so in yi amfani da wannan dama insha Allah ta'ala in karasa mana ainihin wato wannan lokaci da wata magana shigen wannan wanda dan fodiyo yayi ya wannan ya mutu koyayi gata a shafi na 13 wato shafin karshe na wani littafin shi mai suna tamyizul muslimina min al kafirina an gane jama'a tamyizul muslimina min al kafirina na gama ta hakikin wannan littafi tsab kuma bana na ba shi wannan malami Samir in Allah ya so za a buga mu wannan littafi daga Riyadh littafin dan fudiyo ne na baiwa shi Samir din in Allah ya so za a buga shi da iko Allah littafin Shehu Usman dan fudiyo karshen littafin sai Shehu yace fa in qulta bayyilana ma nashtagil bihi li yakuna ziyadatan fi nuri basairina qultu fa alam anna man arada dhalika falyalzam arba'ata umuri Shehu yace to da zaka ce bayyana mana abin da ya kamata mu shagaltu da shi wanda zai kasance ya kara mana ainihin hasken basira ya ka kashe wuta kuntu sai ce fa'alam ka sani anna man arada dhalika falyalzam arba'ata umuri wanda duke son ya samu hasken basira jama'a kun fahimci dalilin da yasa na kawo wannan shi malam Samir yayi magana akan hasken zuciya ko to wanda kuma yake sai ya samu haske a cikin basirar shi to ga al'amuran da zai lazimta in ji dan fodiyo sai dan fodiyo yace al-awwalu abu na farko tilawatul qur'anil azim wa tadabburi ayatihi wa tafahumi ma'ani tilawa al-qur'an mai girma lura da ayoyin al-qur'ani da kuma kokarin fahimtar ma'anonin al-qur'ani wannan ka'ida in ka lazimce ta zaka samu haske a cikin basirarka Allah yace innal ladhina yatluna kitaballahi ko wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur yace waɗanda suke karanta littafin Allah suke tsaye da sallah daga abin da muka azurta suke cewa a sarari da boye Allah yace waɗannan sun shiga kasuwancin da jali baya karewa sun sai hannun jali a kamfanin da baya karewa jama'a karanta littafin Allah lura da ayoyin Allah Allah yace afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira wani wuri ya ce afala ya tadabbaru da alƙur'an am ala ƙulubin aqfaluha mutane in suna karanta ƙur'ani ba sai suna lura ne da ƙur'ani ba daga Allah yake ba da an samu ruɗani da hayaniya akwai ruɗani da hayaniya a ƙur'ani duk abin da ba ƙur'ani ba sai kaga akwai ruɗani akwai hayaniya sannan sai Allah ya ce koko an rufe zukatan mutane ne shi yasa ba sa lura da ayoyin Allah sannan sai ya ce da kuma ƙoƙarin fahimtar ma'anonin ayoyin alƙur'ani ba fassara ba kaje a baka baki ka bada baki a baka fassara wattini ina rantsuwa da dutsen tini wa turisini nan na rantsuwa da ba irin wannan ba jama'a a ce an sauke tafsirin alqur'ani wata guda ko kuma yadda ake jan bakin haka ake fassara abinda ake so ka rinka fahimtar menene Allah madaukakin sarki yake cewa yanzu dan Allah jama'a ba za ku yi mamaki ba a ƙasar nan zaka ji malami ya ja aya alqur'ani saboda tsabar rashin fahimta ya ce wa ma qadarullahi haqqa qadarihi ina fatan mun gane wa ma qadarullahi haqqa qadarihi wai abinda Allah ya kaddara kaddara Allah gaskiya ce ka bata wa ma qadarullahi haqqa qadari abinda Allah yake cewa wa ma qadarullahi haqqa qadari yahudawa ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama Allah ba if qalu ma anzalallahu ala bashar min shay'i domin da suka tayi cewa suka tinda Allah yake bai taba saukarwa da wani mutum wani abu sai ce qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi musa littafin da Musa ya zo muku da shi kuke rubuta shi kuna boyewa wane ne ya ainihin zo da wannan littafi waye saukar da shi annan raddi ne Allah yake ga Yahudawa waɗanda suke cewa Allah bai taɓa wahayi ba amma a ƙasar nan sai kaji mutum yana tafsiri ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi abinda Allah ya kaddara to kaddara Allah gaskiya ce yanzu kun ga bai fahimci ma'anar ayar ina fatar mun gane jama'a ana iya karanta alqur'ani ne da kira'a kyakkyawa an koyi ilimin tajwidi ana iya lura da ayoyin alqur'ani ne in an koyi tartili a wajen karatun alqur'ani ana iya kuma fahimtar ma'anonin alqur'ani in an koyi ilimi na ulumul qur'an da kuma ilimin usulul tafsir waɗannan ilimomin su suke taimakawa sannan sai ilimin mustalahul hadith sai kuma ilimin usulul fiqh sannan sai ilimin lughal arabiyya waɗannan ilimomin idan ka tattara su su ne ke taimakonka ka fahimci ma'anonin alqur'ani ina fatar mun gane wasani na biyu qira'atu ahadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karatun hadisi yana haskaka zuciya jama'a an fahimta dan haka babban malami Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mishi yake cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi qira'atu ahadith rasulullah sannan wa mutala'atu siyari da kuma karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku zauna sai daren maulidi za ku yi ta karatun tarihi kawai ku yi ta binciken tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya manzon Allah ya rayu ya manzon Allah yake kaza yaya manzon Allah yake duk kusan waɗannan game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa tafahumi kalamihi da kuma kokarin fahimtar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ake fahimtar hadisan manzon Allah ka je ka koya ka rinka karanta hadisan kana fahimtar su a yadda suke ina fatar mun gane sannan sai ya ce wattiba'u sunnati da kuma bin sunnar manzon Allah ba karatun hadisin ba kawai amma an karanta a san tarihin manzon Allah a san ma'anar da annabi yake nufi sannan sai a yi aiki da wannan ma'anar kun ga ashe anan akwai aiki dole ne ahlus sunna su je su nemi ilimi na sunna jama'a ba wai ku zauna kawai sai ku zama wani yayi kasar dan haka bari mu ji menene wani wai ce a'a ku tashi ku shiga duniyar ilimi ku je ku nemi inda ilimi yake dan ku karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku fahince su sannan ku yi aiki da su in ba haka ba ɗan bid'a gaba ɗaya sun yi wa manzon Allah jafa'i duk inda ɗan bid'a yake a duniya ya kaura cewa abin da yazo daga manzon Allah ya kama wani limami ko wani shehi ko shugaban mazhaba ko shugaban dariqa ko shugaban kungiya duk gaba ɗaya an tare jikin su an bar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ahlus sunna suke ina waɗanda suka ce sunnar manzon Allah za su bi su kuma suka ce babu ruwan su da hadisan manzon Allah shikenan yanzu gawa aka bar manzon Allah ke su waye mabiyan shi saboda haka a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji wannan kenan sai ya ce as-salif abu na uku da zaka lazimta ma'rifatu akhbari salaf min as-sahabati wa tabi'in sanin labaran yan mazanjiya zuwa yan mazanjiya sai ya ce sahabbai da tabi'ai wa liqtida'u bihim da kuma kwaikwayarsu an fahimta yanzu jama'a wannan wane ne ke magana dan godiyo ashe ana da'awar salafiya a Najeriya fiye da shekara 200 da ta wuce ashe duk malamin da yace shi bai san wata da'awar salafiya ko dai a ce san zuciya yake ko ƙarya ko kuma a ce dama ba malami bane domin littattafan dan fodiyo gaba ɗaya sun cika da waɗannan zantuttuka ihya'us sunna wa ikhmadul bid'ah tamyizul muslimina min al-kafirina wasiqatul ikhwan nurul albab kullun zaka ji dan fodiyo yana cewa a bi hanyar salaf mai risala a farkon risala ya ce wattiba'u salaf wa iktifa'u asarihim ya ce a bi salaf a tsaya a kan hanyarsu a ƙarshen littafi ya sake cewa wattiba'u salaf a fi bi salaf don Allah menene muka yi wanda muka zo da sabon abu wanda za a ce su albani sun kafa ƙungiya kai kana tsoron kafa ƙungiya ne kafa ƙungiya ba kyau ne kai ka kafa me yasa kai ka kafa kungiya kuma kana tsoron wasu su kafa kungiya in kungiya muka kafa me yake baka tsoro sai ka ji wai kungiya suke so su kafa yo kafa kungiya a Najeriya tun daga kungiyar yan club har kungiyar malamai ba ta da wahala a Najeriya
ba wata kungiya da take da wahala kafawa. Idan kungiya muke son kafawa, za mu fito mu tara jama'a mu ce mun kafa kungiya, wani shine shugaban kungiya, wani shine sakataren malamai, wani shine shugaban agaji, wani shine dan malikin malamai, wani shine kambin malamai, wani shine kaza, duk abin a rarraba a ayyukan kungiya. Amma me yake damun mutane? An ce muku, gashi shehu yace a san labaran salaf. Idan kana son sanin labaran salaf, ka karanta alqur'ani. Suwaye salaf? Annabawa da sahabbai da tabi'ai magabata. Ka karanta tarihin as-sayyida Maryam, tana daga cikin salaf. Ka karanta tarihin annabi Musa da Haruna, suna daga cikin salaf. Sannan ka to kurkusa kuma ka karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma anan sai matso maka da abun kusa, sai ya ce daga cikin sahabbai da tabi'ai. Mun kana son karatu tarihin sahabbai da tabi'ai, ka karanta alqur'ani. Qur'ani yana cike da tarihin sahabbai, hadisai na cike da tarihin sahabbai da tabi'ai. Sannan malamai sun zauna sun rubuta tarihin su dalla-dalla. A sama gare su akwai al-Imam az-Zahabi a cikin littafin shi Siru Alamin Nubala, akwai littafin al-Imam Ibn Hajar al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba, akwai littafin Usdul Ghaba, akwai littafin ainihin wato littafin Ibn Abdul Barri al-Isti'ab ila Ma'rifat al-Ashab. Jama'a, duk waɗannan ku je ku karanta su, za ku ga labaran sahabbai da tabi'ai. Sannan sai ya ce waliqtida'u bihim, da kuma kwaikwayarsu. To wannan kwaikwayarsu din nan ita ake nufi da salafiyanci, jama'a. Dan haka salafiyanci ba kungiya bane, mu ba kungiya bane, mu ba ƴan kungiya bane, mu ba mu kafa kungiya ba, mu ba za mu kafa kungiya ba har abada insha Allah, don ba mu da buƙatar. Domin lazimin kungiya